Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM a ƙasar Ghana. Kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ban sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC, muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Wai a ina Senator Dino Malaya yake tun bayan da aka kama shi a filin jirgin sama?
Yana nan a cikin gidansa da ke anguwar Metama a nan Abuja, inda kuma jami'an tsaro sun dan yi sintiri a wajen gidan.
Za kuma aji cewa a nahiyar Afirka ba za a samu ci gaba sosai ba a fannin tattalin arziki daga yanzu zuwa shekara ta 2020, sai dai Najeriya ce za ta jagoranci ci gaban. Bayan labaran duniya, za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yawan gaggauta sakin manya waɗanda aka kama da zargi a Najeriya saɓanin talakan da aka kama. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaici, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron zai iso Amurka a yau Litinin domin ganawa da shugaba Donald Trump a kokarin shi na shawo kan shi ya bar dakarun Amurka a Siriya, duk da cewa an murƙushe 'yan ta'addar ISIS, tare da kuma shawo kan shi kan ya tsame kungiyar tarayyar Turai daga cikin ƙasashen da aka saka wa dokar haraji kan ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka. Sai fa mun gina sabuwar Siriya bayan yaƙi. Shi yasa nake tunanin cewa Amurka na da muhimmiyar rawar da za ta taka matuƙa. Macron ya shaidawa tashar talabijin ta Fox a lokacin da yake tattaunawa da su a fadar AC da ke birnin Paris kafin ya kama hanyarsa. A baya Trump ya ce yana so ya janye sojojin Amurka daga Siriya, wanda aka kiyasta yawansu ya kai 2,000. Ba tare da ɓata lokaci ba, a satin da ya gabata ne ma ya umarci sojojin Amurka da su haɗu da Faransa da Birtaniya wajen kai harin makamai masu linzami kan cibiyoyin makaman gubar Siriya da mai da martani kan harin gubar da ake zargin Siriya ta kai. Ta wani gefen kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka ba ta yanke hukuncin akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba, gabanin ganawarsa da shugaban ƙasar Kim Jong-un, yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirinta na ƙera makaman nukiliya. Duk da hakan, Trump ya tabbatar da cewa abin da zai fito daga tattaunawar shi da Trump da Kim, wacce za ta iya kasancewa a watan Mayu ko Yuni, babu tabbas a cikinsa. Kuma har yanzu Pyongyang ba ta amince ta watsar da shirin nukiliyar ta ba, duk da ikirarin da Trump din yayi. Wata kotun ƙasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane biyu shekaru 20-20 a gidan yari, bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe waɗansu 'yan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi da suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. Babu ɗaya daga cikin mutanen biyu da aka yankewa hukuncin, Salah Abdulsalam da Sofiyan Ayari, da ya halarci kotu a yau Litinin domin saurarar hukuncin. Abdulsalam dai yana wata kurkukun Faransa, inda yake jiran shari'a kan rawar da ya taka a harin da ƙungiyar ISIS ta kai a birnin Paris a watan Nuwamba shekarar 2015. Masu gabatar da ƙara dai sun ce shi ne ɗaya tilo da ya yi saura a cikin 'yan ƙunar baƙin waken da suka kai harin. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojin ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin 'yan gudun hijira 11 tare da tseratar da 263 a yammacin bakin tekun Libya. 'Yan gudun hijirar sun fito ne daga ƙasashen Afirka da dama. Libya dai ita ce ƙasar da 'yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa a kan hanyarsu ta zuwa Turai a teku. Fiye da mutane 600,000 ne suka tsallaka tekun Bahar Maliya zuwa Italiya a cikin shekaru 4 da suka wuce, wanda mafi yawancin su daga Libya ne. Cibiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa 'yan gudun hijira 18,555 ne suka isa kasashen Italiya da Girka da Spain ta hanyar tsallaka kogin na Malia. A shekarar da ta gabata, mutane 3,116 ne suka rasa rayukansu a yayin da suke kokarin tsallaka tekun, a cewar kungiyar IOM. 2,833 daga Libya suke. Malama Kate, matar yarimar Birtaniya William, ta haifi ɗa namiji a yau. Yaron, wanda shine ɗansu na uku, an haife shi da nauyin kilo 3.8. Fadar masarautar Ingila ta Buckingham ta ce tuni aka sanar da sarauniyar Ingila da yarimar Edinburgh da yarimar Wales da gimbiyar Cornwall da yarimar Harry da sauran 'yan uwan iyayen, kuma sun yi farin ciki matuƙa akan wannan sanarwar. Sanarwar ta ƙara da cewa gimbiyar da ɗanta suna cikin ƙoshin lafiya.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, nahiyar Afirka ba za ta yi wani ci gaba na kirki ba a fannin tattalin arziki zuwa shekara ta 2020, amma Najeriya ce za ta jagoranci ɗan ci gaban da za a samu. Daga Ghana ga Ridwan Abbas da cikakken rahoton.
Yadda bunƙasar tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka: Nigeria, Angola da Afirka ta Kudu. A yawancin ƙasashen gabashin Afirka kuwa, fatar da ake da shi na bunƙasar tattalin arziki na fama a dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zimfag ne babban masanin tattalin arzikin Bankin Duniya wa Afirka. Zagaye na 17 na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa a Afirka Kudu da Hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. Gwamnatocinmu na buƙatar hanzarta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin, in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala. Ƙasar Afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi 3.6 wa shekara ta 2019 da kuma 2020. A sakamako na biyu da aka samu, mun mai da hankali duka akan matsalar tashin bashi, saboda canji wurin tara basussuka ya tura ƙasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu. Don haka lallai muna buƙatar mai da hankali. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To, a gaida Ridwan, sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda aka kama Sanata Dino Malaye yayin da yake ƙoƙarin zuwa ƙasar Morocco, amma daga baya aka sake shi sai dai bai samu tafiyar ba. Don jin halin da ake ciki, na tuntuɓi wakilinmu Abuja, Nasiru Adamu Ilhikaya, ta wayar tarho, sai ya ce:
Wato, abinda ake ciki, Dino Malaye dai a labarun da nake da su yanzu yana nan a cikin gidansa da ke anguwar mai tama a nan Abuja, inda kuma jami'an tsaro sun ɗan yi sintiri a wajen gidan, wanda ya saka Dino da yake dama an san shi da hawa yanar gizo mai yawan ba da labaru ne, ya nuna kawo masa ɗauki saboda yana cikin wani hali na kakanikayi da fargabarin ya fito ana iya awon gaba da shi.
To, har yanzu kenan 'yan sandan ba su kai ga kama shi ba, duk da ike an ce jami'an tsaro sun kama shi Dino ɗin a filin jirgin sama, kuma sai 'yan sandan suka kasa zuwa su kama shi?
Wato, ina ganin an dakatar da shi daga fita ƙasar waje ne, kuma dama zai tafi Morocco ne kamar yadda ya faɗa, aka dakatar da shi ya dawo gida. Akwai shari'ar da za a ci gaba da yi masa nan Abuja, kuma mamaki yana so a dakatar da shi ne har ranar da za a samu a shiga kotu a ci gaba da wannan shari'ar ta zargin ya ba wa waɗannan mutum biyu bindigo a Abuja waɗanda suka tafi jihar Kogi da zargin aikata miyagun ayyuka.
Wato abin da ke bada mamaki shine rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce tana neman sa kusan ruwa a Jallo, sai gashi an kama shi ya kasance kuma basu je sun anshe shi daga hannun su hukumar shige da fice ba.
Wato alhazan kasa ne kama suka ayyana shi da cewa suna neman sa ruwa a Jallon kin zuwa kotu da yi ne a Lakwaje jihar Kogi, inda Dino ya zargi in ya je Lakwaje za a halaka shi ko za a kashe shi. Wannan ya sa aka fasa kuwince aka wato shugaban babbar kotun tarayya na nan Abuja ya ba da umarni a dawo da shari'a daga Lakwaje zuwa nan Abuja. To kaga maganar zuwa Kogi ta riga ta kare, kuma dalilin ayyana shi cewa na neman sa ruwa a Jallo shi ma ya kare, saboda yanzu shari'a ta dawo na Abuja inda zai iya zuwa, kuma baya fargabar cewa ko zargin da yake cewa za a halaka shi ya shiga Kogi.
Wato kenan lokacin da aka kama shi din a filin jirgin sama babu batun sammacin kama shi kenan, tunda yake an canza wajen shari'ar kenan.
Kiya babu, ni na ga dama an gano cewa bai dace a kama shi bane, tunda yanzu lamarin ya komo nan kotun Abuja.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alkali Abu Kai. Ya san
girma haka yake kuma a gaida Nasiru. To an jima kaɗan ku masu saurare za ku kira wayarku bayyana ra'ayoyinku kan yadda a Najeriya akan gaggauta sakin manyan da aka kama bisa laifi ko zargi sabanin talakan da aka kama. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To da alamar akwai wani akan layi a Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Yana Abubakar da aka sani da Malam cikin kare karamar kumar kubau.
To Malam Abubakar muna jin ka.
Yawa da gaskiya abin da ake gaskiya ba a na ainihin talaka adalci tsakani da Allah in abubuwa abubuwan da ke faruwa. Ya kamata da ni da ku duk ɗaya muke yawa idan ana zargin mutum in talaka ne shi ma a nan hukunci dare da abin da ya kata in ne kuɗi ne shi ma in ne sarauta ne kowa a nan idan su da kowa ba wanda ya koyi wani wajen Allah. Allah ya sa ta hana, Allah ya kyauta, Allah ya sa ta hana daga Abubakar da aka san da shi ma malam cikin kare.
To mun gode Abubakar daga Kaduna. Kuma bari mu cilla Kamaru. Wake kan layi a Kamaru? Wake kal to layin kamar ya katse. To bari mu dawo Najeriya. Wake kal layi a Niger ko Niger?
Niger Ibrahim yankin Hula garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin kamar yankin Hula.
To gaskiya a tsakani da Allah, musamman mu a nan Najeriya, irin rashin adalcin da ake mana abun yana wuce wuri, ya wuce wuri. Dan saboda za ka samu talaka ya yi laifi wani sai shekara 10 akwai kuku wani shekara 20-30 ma ka samu a kan satin ma da yake idan za a ƙididin abin da ya sata bai wuce naira 10,000 ko 20 amma sai ya kwace wani fiye da shekara 20. Amma su wannan gashi suna satin biliyoyi suna laifukan da yake na halaka rayuka ba wani hukunci da ake musu. Saboda haka muna fatan wannan rashin adalci da ake mana Ubangiji Allah kawo mana ƙarshen shi. Su ma a rika garkame su, an garkame su, dole ne a samu adalci a Najeriya. Ya ra'ayina kenan. Ibrahim yankin Hula garin Mai Gode a Kimba.
To mun gode Malam Ibrahim. Daga nan bari mu koma Kaduna garin gwamna. Ke kan layi a Kaduna?
Malaka Almasi Garba, barka da dare.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, gare ka.
To gaskiya ni al'amarin ma ƙasa ta Najeriya yana bani mamaki, saboda wannan abu an riga an saba tun aru abin da ke faruwa. Malaka Almasi, sai ga mutum ya saci akuya wanda bata wuce naira 3,000 ba, an je an kai shi ya tafi har prison wanda sai ga sama da shekara 5 cin yana cin yana cin gabza amma sai ga mutumin da ya sace kudin al'umma ya ɗebe su ya almundara ko kuma aka kama shi da wani laifuffuka kaga ana kama shi an sake shi to gaskiya muna kira ga gwamnatocin Najeriya ko bangaren abin da ya bangaren shari'a to zuoran Allah su dauki wannan mutane a ce wannan dan mawa ne da yan bora in haka haka gaskiya za ka ga ba adalci kenan wato shi talaka ba dan kasa bane ko ba mai haƙi bane ashen ne muka fatan alkhairi Allah kiyaye mata su lafiya Alhaji Musa Garo
to Alhaji Musa mun gode daga Kaduna kun bari mu je mu kurmiwa ke kan layi a Cross River
sura Danjuma Umar daga Kalaba
to muna jin ka
Cross River
Danjuma
eh ni abin da yake gani game da wannan al'amari na masharanta a Najeriya lauri wanda ake jira su san suna daga cikin wanda suke haddasa wannan rashin adalci da ake saboda manyan ma'aikatan gwamnati sun dan saci kuɗi aka tura musu kuɗi sai tsaya kan magana sai ta kawo law daban-daban wanda ke bai kamata ba amma talaka abin da bai kai kawai gana ɗaure shekaru da yawa ya kamata halarci su manyan lauyoyin nan su duba su ji tsoron Allah ka aikinsu ni na gudunmawa kenan a tashi lafiya
to mun gode sosai da gudunmawarka bari mu je mu kuma jihar Yobe wake kan layi a Yobe
Aliyu Umar daga garin Guru
to Aliyu muna jin ka
batun su alƙalai da suke wannan shari'a na mutane wanda wasu masu kuɗi sun suka samu aka kama su ba za su samu mintuna kaɗan ba sai a sake su kuma talaka da zai saci ko zakara ko kaza ko idan akwai ya je shekara biyar shida a prison ba mai wani
to da alamar dai layin ka ya katse to mun gode da bayanin ka bari mu je mu katsina wake kan layi a Jibiya
assalamu alaikum sunana Munir mai markade daga nan anguwar dan markin Jibiya local government
to malam Munir muna jin ka
to da yake yanzu na kamo ku mu duk inda naku Allah bai sa na ji shi ba
eh wato game da yadda akan gaggauta sakin masu hannu da shuni a Najeriya sabanin talaka idan aka kama su da zargi
na'am
menene ra'ayinka game da gaggauta sakin manya a Najeriya da ake yi idan aka kama su da laifi ko ake zargin su sabanin talaka
eh to gaskiya wannan al'amarin bai kamata ba ya kamata a ce duk wanda laifi ya hauto a mai hukunci daidai da laifinsa bai kamata ba a ce mutum dan yana da kuɗi ko kuma yana da wani mukami a ce yayi laifi ko an gaggauta sakin sa kuma sai a samu ainihin talaka wanda shi kuma bai laifinsa bai takara ya karya ba a ta rikon shi ba wani adadi wannan gaskiya ba wani hukunci bane ya kamata gwamnati ta canza tunani akan irin wannan hukuncin da take yi ma ainihin al'umma gaskiya
to mun gode sosai da ra'ayinka bari mu koma Kaduna wake kan layi a Kaduna
ne magana Alhaji Lawan Sharkau unguwan Bawa Kaduna hukumar Nijar jihar Kaduna Najeriya
to malam Alhaji Lawan muna jin ka
Malam Ibrahim
muna jin ka
Najeriya mulkin namu mulkin Najeriya in jari hujja ne kawai sai kana da wani ko kai wani ne kai in kai dan wani ne ba a maka hukunci duk fitina yana karewa kan talakari talakan ya sa cika zan naira 2,400 sai a daure ji shekaru kai ba zan manta ba akwai ma wani bawan Allah da aka kawai an ce a ji a ƙarshe ne wallahi sai dai shekaru 25 ba a san inda yake ba sai ba rai dawo gida kaga wannan ba adalci bane ya kamata inda aka talaka hukunci amma mai kuɗi ma ko mai mulki wannan shi ne gaskiyan al'amari ina fata za ku tashi lafiya Ibrahim Allah ya sa mu da alheri na gode
to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Adama ke kala Adama
Abdullahi ya jire daga Adamawa Abdullahi Malabu
to Abdullahi muna jin ka
to ni gaskiya ra'ayina da abun da ke faruwa irin yanda manyan nan suke manyan muggan laifuka kuma gwamnati tana bare su to mu ma talakawan fa idan ta bare fa talaka ya shiga da irin wannan muggan laifukan to abun fa zai fi karfin gwamnati gaskiya amma ta gyara daga kan sanatan da aka ci a kama da muggan laifuka a jihar Benue ko jihar ne abun nan ne
kogi
yawa ja to shine ra'ayina da Allah
sai dai ba shi yawanci wato abin ya shafi maudu'in game da manya da akan kama su a Najeriya ko da yake misali ka bayar ba shi kadai ba duk wani babba da in an kama shi ake gaggauta sakin sa ake tattaunawa akan wannan maudu'i
gaggauta da sakin ne yake kawo matsala. To don haka shine ni ina dubawa ne da idan babba ya laifi sai a rinka dubawa a dubi hukuncinsa daidai da laifinsa.
To mun gode sosai da ra'ayinka, mun gode da wato da ra'ayoyin da kowannen ku ya kawo, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To ga shiri na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a da fata kuna nan kalau, muna farin ciki da kuka samu damar cewa shirin na labaran wasanni wannan litinin. Bari mu fara Ingila, inda ake ta tambayar waye zai gaji Arsene Wenger, wanda ranar Juma'a da ta gabata ya bada sanarwar cewa zai sauka daga mukamin sa na zama kocin Arsenal a ƙarshen kakar wasanni ta wannan shekarar da muke ciki. Wasu rahotanni na cewa watakila kafin rana wata yau cikin makon gobe mun san kowa zai gaje shi. Shi dai Arsene Wenger, wanda yanzu shekarunsa na haihuwa 68 ne, tun shekarar 1996 yake tare da Arsenal, kuma ba zaman banza ya yi a wurin ba. Ya ciwo wannan kungiya din kofunan Premier League akalla guda uku, sannan ya samu mata kofuna guda bakwai na FA Cup. Kuma ba za a manta rawar da ya taka a kakar wasanni ta shekarar 2003 da kuma 2004 ba, lokacin da daga farkon wannan kakar wasan har aka gama ta ba wanda ya ci Arsenal. To yanzu kamar yadda muka ce, abin tambayar da ake ta yi ko ina shine waye zai zama magajinsa. Wasu daga cikin sunayen da ake warwatsa yanzu a duniyar gizo sun hada da sunan Massimiliano Allegri na Juventus ɗan shekaru 58 haihuwa, da kuma sunan Carlos Ancelotti ɗan shekaru 58 haihuwa, wanda kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ta kore shi a watan Satumba da ya wuce, wanda kuma ya taba aiki tare da Real Madrid da kuma Chelsea. Ko bayan su akwai sunan Mikel Arteta ɗan shekaru 56 da haihuwa, wanda ake mutunta shi a cikin kungiyar Arsenal ɗin sosai, inda ya yi wasa daga shekarar 2011 har zuwa 2016 kafin ya je ya fara aiki a ƙarƙashin Pep Guardiola a kungiyar Manchester City. To sannan kuma akwai Thomas Tuchel ɗan shekaru 44 da haihuwa, wani bajamushi da ya taɓa zama kocin Borussia Dortmund, wanda an ce har ma ya riga ya kammala shirya sa hannu a kwangila ta yin aiki da Paris Saint-Germain a ƙarshen kakar wasannin da muke ciki, wanda shi ma dai yana ci wanda ake ƙarfafa zatanci la ya zama sabon kocin Arsenal. Bisa ga dukkan alamu, jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA ba su gamsu da abin da idan su ya ganin musu ba lokacin da suka kai ziyara farko a Morocco, saboda haka makon gobe suna shirin su kai wata ziyara ta biyu domin ganin shirye-shiryen da wannan ƙasar take yi a karo na biyar na neman a bata alfarmar ta ɗauki wasan cin kofin duniya wannan karo na shekarar 2026. Kwanaki hudu jami'an FIFA suka yi suna ziyara garuruwa kamar guda biyar na Morocco ɗin domin duba shirye-shiryen da aka yi, amma ga duka alamu ba su gamsu da abubuwan da suka gani ba dangane da shirye-shiryen filayen wasanni ɗin da kuma masaukai, wato otel da za a soke 'yan wasa da jami'ansu. Amma duk da wannan damuwar da aka nuna, shi shugaban shirya wannan neman alfarma ɗin na Morocco ɗin, Moli Hafid El-Elami, ya ce ba abin damuwa. Akwai abubuwa da dama da suka burge su jami'an na FIFA ɗin. Ita dai Morocco tana gasa ne da Amurka da Canada da Mexico, waɗanda a haɗe suke so a ba su damar su gudanar da wannan wasan kofin duniya na shekarar 2026. Ita Morocco sau hudu tana nema a bata wannan alfarma ɗin. Ta taɓa nema a shekarar 1994 da 1998 da 2006 da kuma 2010. Ita kanta nahiyar mu ta Afirka baki ɗayanta sau ɗaya kawai ta taɓa ɗaukar ɗawainiyar wannan ƙwallon ta duniya a shekarar 2010, lokacin da Afirka ta kudu ta ɗauki alfarmar nauyin wasannin. To da haka muka zo ƙarshen labaran wasannin yau, sai wata litinin Allah ya kai mu. Mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryan Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabinsa a wajen taron kolin kasashen nahirar Amurka, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya yi gargadi cewa cin hanci da rashawa mafi girma a gwamnati shine lokacin da mutane suka rasa 'yancin fadar albarkacin bakinsu da damar kada ƙuri'a da kuma 'yancin walwala da kuma 'yancinsu na ɗan adam a ƙarƙashin mulkin kama karya. Wannan na faruwa a zahirance a ƙasar Cuba, inda mulkin kwaminisanci da aka gaji da shi yake ci gaba da talauta al'umma da kuma tauye masa haƙoƙinsu. Gwamnatin Castro a hankali ta sace dukiyar gautacciyar ƙasar da kuma ingantacciyar rayuwar al'ummanta a cewar Mr. Pence. Amurka ta dauki ƙwaƙwaran mataki domin yin tsaye ga mutanen Cuba da kuma fuskantar masu danne masu ƴanci. Baya ga tauye haƙƙin al'ummarta da gwamnatin mulkin kama karya ta ƙasar Cuba ta yi a cewar mataimakin shugaban ƙasa Pence. Kasar tana kokarin yada wannan mummunar akida a daukacin yankin wanda ya hada da taimakawa mulkin kama karya da cin hanci da rashawa a kasar Venezuela. Ba a dade ba da kasar Venezuela ta kasance daya daga cikin kasashe masu arziki a cikin kasashen wannan yankin, amma yanzu tana cikin kasashe da aka fi fama da talauci. A da mulkin demokradiyya na amo a kasar Venezuela, amma yanzu an koma cikin mulkin kama karya da danniya. Tabbas inji mataimakin shugaban kasa Mike Pence, za a dora wa mutum guda alhakin wahalar da ƴan kasar Venezuela suke sha, wato Nicolas Maduro, inda yanzu haka akalla mutane 9 daga cikin 10 na kasar Venezuela suna zama cikin matsanancin talauci, wanda samun abinci da kayan masarufi na yau da kullun ya zama da wuyar gaske. Asibitoci na fama da karancin ma'aikata da kayan aiki, wanda yake jefa rayuwar jama'a a cikin hatsari da talaucin rayuwa da mutuwa. A kowace rana mutane 5,000 ne daga cikin ƴan kasar Venezuela suke kauracewa kasar zuwa waɗansu kasashe dake yankin. Amurka ta mayar da martani ta wajen kakaba wa manyan jami'an gwamnatin kasar Venezuela na da na yanzu 50 takunkumin tattalin arziki. Amurka ta kuma cire kudin kasar Venezuela daga tsarin harkokin kudinta. Mataimakin shugaba Pence ya sanar da karin tallafi kusan dala miliyan 16 ga ƴan kasar Venezuela dake kauracewa kasar su, bayan ga tallafin dala miliyan 2.5 da aka sanar watan da ya gabata. Amurka ta hakikanta cewa yanzu ne lokaci da ya kamata ta ƙara tallafawa. Tilas ne kowace ƙasa da take da ƴanci a yankin ta dauki ƙwaƙwaran matakin maida Maduro saniyar gware. Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta ga an maido demokradiyya a Venezuela. Al'ummar ƙasar Venezuela kuma sun sake samun ƴancin su na ƴan ƙasa. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau,
wanda kuma ya kawo mu ga shiri na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Wata kotun ƙasar Belgium ta yankewa waɗansu mutane 2 hukuncin shekaru 20-20 a gidan yari, bayan da aka same su da laifin kai harin ta'addanci da ƙoƙarin kashe waɗansu ƴan sanda a lokacin harbin kan mai uwa da wabi wanda suka yi a watan Maris ɗin shekarar 2016 a birnin Brussels. Rundunar sojin ruwan Libya ta bayyana cewa ta gano gawarwakin ƴan gudun hijira 11 tare da tsayar da 263 a yammacin bakin teku Libya. ‘Yan gudun hijirar sun fito ne daga ƙasashen Afrika da dama. Libya dai ita ce ƙasar da ‘yan gudun hijira suka fi yawan ratsawa akan hanyarsu ta zuwa Turai a teku. Fiye da mutane 600,000 ne suka tsallaka kan Bahar Maliya a cikin waɗannan shekaru 4 da suka wuce. Malama Kate, matar yariman Birtaniya William, ta haifi ɗa namiji a yau Litinin. Yaron, wanda shine ɗansu na uku, an haife shi da nauyin kilo 3.8. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka ba ta yanke hukunci akan komai dangane da Koriya ta Arewa ba, gabanin ganawar da shugaban ƙasar Kim Jong-un zai yi, yayin da Koriya ta Arewa ta dakatar da shirin ta na ƙiran makaman nukiliya. Duk da hakan, Trump ya tabbatar da cewa abin da zai fito daga tattaunawar shi da Kim, wacce za ta iya kasancewa a watan Mayu ko Yuni, babu tabbas a cikinta.
To, masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Julie Lathers Gresham, wacce ta haɗa mana sautin kuma ta bada umarni da injine mana wannan lokacin Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma goben.